Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Alhamis 21 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Majalisar Dokokin Kasar Uganda ta kada wata ƙuri'ar fidda ƙayyade yawan shekaru ga masu shiga takarar shugabancin ƙasa daga gagarumin rinjayi. Masana kimiyya kuma sun yi kashedi akan gangamin yaƙi da cutar rashin inna a ƙasar Afirka ta tsakiya cewa yana samun cikas. Shugaban Amurka Donald Trump da magoya bayansa na jam'iyyarsa ta Republican a majalisun ƙasar suna murnan tabbatar da dokar yi wa tsarin harajin Amurka garin bawul.
To kanin labaran kenan. Ko da me wasu matasa suka sace wani yaro a kanan Najeriya?
Dare kawai dai muna son kuɗi ne gaskiya, neman duniya kawai.
Tsaye ne, kani ina neman kuɗi.
To Allah shi kyauta, me yasa kuma wasu Fulani suka yi zanga-zanga a Abuja ta buƙatar kafa ma'aikatar kiwo da noma?
Saboda in akwai hukuma ita za ta tsara burtali da grazing reserve da komi.
Za kuma a ji cewa sakatariyar ƙungiyar ƙasashe renon Ingila ta Commonwealth ta ziyarci ƙasar Kamaru, inda ɓangaren Turanci Ingilishi da hukumomin ƙasar ke ta tafka rigima. Alheri Grace Abdu na tafi da shirinta na domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Majalisar Dokokin Kasar Uganda ta kada wata ƙuri'ar fidda ƙayyade yawan shekaru ga masu shiga takarar shugabancin ƙasa da gagarumin rinjayi domin ba da dama ga ɗaya daga cikin daɗaɗɗun shugabannin Afirka ya ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2031. Ƙuri'u 315 na masu ra'ayin shugaban ya zarce a kan ƙuri'u 62 na waɗanda ba su ra'ayin hakan. Ya kai ga yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska ta yadda za a fidda mataki da ke hana matasa 'yan shekaru 35 ko kuma tsofaffi masu shekaru 75 zama shugabannin ƙasa. Ƙarƙashin dokar ta yanzu, shugaba Yoweri Museveni mai shekaru 73 ba zai iya shiga takarar zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2021 ba. Ƙudurin zai zama doka ne da zarar Museveni ya sanya hannu a kai. Sabon ƙudurin dokar ya ƙayyade wa'adin shugabancin ƙasa, amma zai fara aiki ne bayan zaɓe mai zuwa, wanda zai baiwa Museveni damar yin wasu wa'adi na shekaru 5-2. Galibi 'yan Uganda sai amfani da kafafen sada zumunta suka bayyana nadamar su ga tabbatar da wannan ƙudurin. Yau baƙar rana ce kuma komawa baya ne ga wani bala'i, in ji Wambutse Ndibisa, wani masanin tarihin siyasa a wata jami'ar Uganda ta Makerere. Ya ce bai ga wani alheri tattare da wannan matakin ba.
Masana kimiyya sun yi gargaɗi game da gangamin yaƙi da cutar shan inna a Afirka ta tsakiya da cewar yana samun cikas sakamakon rikici a yankin tafkin Chadi, inda Boko Haram ke gudanar da ayyukanta. A wani albishir kuma an ayyana gaban a matsayin ƙasar da ba ta da shan inna a halin yanzu. Shugaban hukumar yaƙi da cutar shan inna reshen Afirka, Professor Rose Leke, ta ce Afirka ta tsakiya bata samu cutar shan inna ba a cikin watanni 15 da suka wuce. Sai dai ta ƙara da cewa masana kimiyya ba za su iya tabbatar ko an kawar da cutar a yankin ba kwata-kwata. Leke ta ce rukunonin ma'aikatan kiwon lafiya ba su samun damar shiga wuraren da ake yaƙi a Mali da Afirka ta tsakiya da Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo da wasu ɓangarorin ƙasar Kamaru, sai kuma Chadi da Nijar da kuma Najeriya, wuraren da suka sha fama ko har yanzu suke shan fama da matsalar Boko Haram.
DRC has circulating polioviruses, so many of them we're really worried about the country.
Tace Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo na yada nau'ukan kwayoyin shan inna da dama. Muna damuwa kan wannan kasar. Dan haka muna da shawarwari na musamman ga Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo din da sauran kasashe makamantanta. Har ila yau dai muna damuwa kan halin da ake ciki a tafkin Chadi da jihar Borno baki ɗanta, inda ba mu samun daman gudanar da abubuwa kamar yadda suka dace. Ta ce ina ganin wannan damuwa ce ga duniya baki ɗaya. Rose ta ce yawan masu kamuwa da cutar shan inna ya ragu a fiye da kashi 89 cikin 100 cikin shekaru 30 da suka shige, daga akalla 350 a duk shekara zuwa ga 37 kacal a shekara 2016.
Shugaban Amurka Donald Trump da bangoya bayansa na jam'iyyar su ta Republican a majalisun kasar suna murnan tabbatar da dokar yi wa tsarin harajin Amurka garan bawul, gagarumin nasarar da gwamnatin Trump ta fara yi a majalisa. Kudirin ya rage haraji akan manyan kamfanoni na dindindin, kane rage haraji da Amurkawa ma'aikata masu karban haraji masu karban albashi suke biya na dan wani lokaci. An rage haraji akan motocin tasi kuma aka ƙara wato yawan bashin Amurka da akalla dala trillion ɗaya nan da shekaru 10. Jam'iyyar Democrat ta yi Allah wadai da wannan kudirin akan cewa zai yi gwanjon wato makomar kasan kenan a cikin kasar da ma kasashen duniya da zammar azurta wasu mutane ɗan kalilan. Kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kasar Saudi Arabia ta ce za ta buɗe tashar jiragen ruwa da 'yan tawayen Houthi na Yemen ke riƙe da ita domin shigar da kayan agaji har na tsawon kwanaki 30, duk kuwa da harin makami mai linzami da 'yan tawayen Houthi suka kai a yankin Saudiya. Saudiya ta kuma ce za ta kawo sababbin na'urorin jigilar kaya a tashar jiragen ruwan don su taimaka wurin sauke kayakin da ake kawowa daga jirgin ruwa. Rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudiya tana ƙoƙarin koran 'yan tawayen Houthi daga Yemen da suka yi wa tashar jiragen sama da na ruwa a ƙasar Zobe tun daga watan da ya gabata, bayan da suka kai wa filin saukar jiragen sama na Riyadh harin makami mai linzami. A halin yanzu kuma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya faɗa manema labarai a jiya Laraba cewa Iran za ta bi diddigin wannan zargin ƙarya da Amurka ta yi cewa Tehran ce ke baiwa 'yan tawayen Houthi makamai. Zarif ya kira yunkurin Amurka takala kuma ya ce Amurka tana ƙoƙarin ɓoye goyon bayan da take baiwa masu kashe Yamanawa ne da ba su san haɓu balle sauka, shi yasa suke wannan zargin.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi wa sauran wakilan majalisar kashedi cewar za ta ɗauki ko kuma za ta rubuta sunaye yayin da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniyan ke gudanar da taron gaggawa a yau Alhamis don tattaunawa akan kudiri na ƙin amincewa da matakin da Amurka ta ɗauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Shugaban ƙasa zai kalli wannan ƙuri'a idan wato da idanun basira kenan, kuma ya buƙaci in kawo masa labari na ƙasashe da suka bayyana adawarsu da matakin Amurka, a cewar wata wasiƙar da muryar Amurka ta gani. Za mu maida hankali akan duk wata ƙuri'a da za a ƙada akan wannan batun. Mambobi 14 a cikin mambobi 15 na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ne ke goyon bayan wannan ƙudirin ƙin amincewa da Amurka.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a kanan dabo, inda 'yan sandan ciki na DSS suka farauto matasan nan uku da suka sace wani ɗan yaro mai shekaru 3 da haihuwa. makonni biyu da suka gabata. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Matasan waɗanda suka hada da Umar Salisu mai shekaru 27 da Jamila Alhassan ɗan kimanin shekaru 30 da kuma Abba Tijjani ɗan shekaru 17 dukkaninsu mazauna unguwar Kofar Dawano a nan birnin Kano sun ce sun sace yaron ne mai suna Suleiman ɗan shekaru 3 a kofar gidan mahaifinsa kimanin makonni biyu da suka gabata.
Ya sunanka?
Abba Tijjani.
Me yasa ka sace dan mutane tausayi ne?
Ni ina neman kuɗi.
Ai sunanka?
Sunana Jamila Alhassan. Tsawon shekara 10 muna yin sana'a. Sana'ar da muke yi sai ta dauke. Na farko ni ma'aikaci ne.
Ai na kake aiki?
A Science and Technical Board. Na biyu kuma ina karatu a Bayero University. Abokanaina ne kwana 5 da yin sa. Suka buga wa iyayensa waya. Suka ce wa iyayensa sai sun kawo kuɗi naira miliyan 20.
Shi kuwa Umar Salisu na ukun su da yace a can baya yana sana'a ne. Cewa yayi afinafinan inda ya koyi wannan mummunar aqida.
Nana Umar Salisu. Gashi an ce kai ne ka taka muhimmin rawa wajen kama yaran nan. Me yake hankalinka?
Dare kawai dai muna son kuɗi ne gaskiya. Neman duniya kawai. Mun kasance muna kallon film din India.
Malam Rabi Garba shine ya jagoranci jami'an hukumar ta DSS wajen kama waɗannan matasa da kuma ceto yaran da suka yi garkuwa da shi.
Bayan mun karbi wannan complaint da yake dama aikin mu ne, Allah ya ba mu nasara muka kama su, suka nuna mana inda suka aje yaro.
Me abu na gaba?
Abu na gaba shine zamu tabbatar da an hukunta su.
Alhaji Ibrahim Suleiman da ke zaman mahaifin yaron da aka sace din ya bayyana godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma jami'an hukumar tsaron ta DSS.
Ana gaya mun cewa jami'an SS sun samu wannan yaro, wallahi take sai na ji hawaye ya zubo mun. Da har nake ganin abun ma kama a mafarki. SS ko naira ɗaya ban basu ba. Ba ma fuskar ma da za ka ce ma wai za ka ba su kuɗi. Babu ita.
Dama dai al'ummar unguwannin Hotoro da Kawo da kuma Tishama a nan birnin Kano sun dade suna kokawa kan yadda ake garkuwa da 'ya'yansu, inda kididdigar alƙalma ta nuna cewa an sace 'ya'ya kimanin 80 daga watan Fabrairun bana zuwa wannan lokaci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To Allah shi kyauta kuma a gaida na Kwari. Sai kuma kasar Kamaru, inda sakatariyar kungiyar kasashe renon Ingila ta Commonwealth Patricia Scotland ta ziyarci kasar Kamarun mai fama da rikice-rikicen Boko Haram da na bangaren turancin Ingilishi. Awwal Garba gare ka.
Musta Biya da Scotland sun kwashe tsawon awa guda suna tattauna matsalar da yake addabar kasar jamhuriyar Kamaru, musamman ma matsalar Boko Haram a can arewacin kasar da kuma matsalar 'yan ta da kayar baya na bangaren 'yan awaren kasar masu amfani da Ingilishin Ingila. Musta Biya ya ce, ni da mai ɗakina da kuma ɗaukacin al'umman ƙasata muna miki fatan alkhairi. Zumuntan da yake tsakaninmu zai ci gaba da ɗorewa, domin tun shekara na 1995 ne ƙasar ta Kamaru ta shiga jerin ƙasashe renon Ingila. Kuma muna ganin ci gaba ƙwarai da gaske. Ƙasar Kamaru da al'umman ƙasar ta baki ɗaya sun ce ba sa buƙatan cewa a dara ƙasar gida biyu, kuma mun ɗauki alkawari za mu kare al'umman ƙasarmu daga waɗansu ɓata gari waɗanda suke neman lalata mana zaman lafiyan da ƙasarmu take da shi tun tali-tali. Ita ma maga takardar Patricia Scotland da ta ɗauki jawabi.
Na
nuna godiyata ga shugaban kasar Kamaru da kuma uwar gidansa Chantal Biya wajen irin tarban da suka nuna mini. Ƙungiyar Commonwealth tana matukar son kasar jamhuriyar Kamaru ta zauna a cikinta, kuma za mu yi ƙoƙarinmu mu ga cewa zaman lafiya ya komo a ɓangaren 'yan awaren Ingilishin kasar. Kasar Kamaru tun shekara 1995 ne ta shiga ƙungiyarmu, kuma muna buƙatan zamanta a ciki. Da na koma ta ɓangaren 'yan awaren Ingilishin kasar, na hira da kakakin ƙungiyar Alhaji Ibrahim. Ya ce ba a batta ta je jihohin Ingilishin guda biyu ba domin ganewa idan ta irin abubuwan da suke faruwa.
To mu ba mu gama amfani zuwan ta ba.
To kai baka ga saboda rashin ingantaccen tsaro bane a nan ɓangaren 'yan awaren Ingilishin, shisa gwamnati take ɗari-ɗarin kai ta wannan wajen?
Babu wani abin nan na tsada ba wannan bane, don kasan Kamaru kasa ne da ba a son gaskiya. Kai ma kasan cewa tun da aka so mabin nan, da Kamaru mai son gaskiya na da bai san da aka yi can nan ba, da an riga an gama bin nan tuntuni.
Ko da kwanaki biyun da suka gabata ma, sai da 'yan yakin zunkuru na ƙauyen Mafe suka halaka jandarmomin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru guda hudu. Alƙalamar lissafi sun yi da cewar a cikin 'yan watanni biyun nan an kashe jandarmomi guda 15. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Haka ne kuma a gaida Awwal, bari kuma mu dawo Najeriya, inda wata kungiyar Fulani makiyaya ta yi zanga-zangar neman a kafa ma'aikatar noma da kiwo don tabbatar da zaman lafiya. Nasiru Adamu Ilkaya, gare ka.
Hukuma kakila na idun durobe remobe kanyu wadda ta yagare fitina kwa dumfai wago i Nigeria. Fulbe!
Fulani makiyaya kenan masu goyon bayan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke zanga-zangar lumana a gaban majalisar dokokin Najeriya don buƙatar a kafa ma'aikatar kula da lamuran kiwo don kawo ƙarshen saɓani tsakanin manoma da makiyaya. Yan ƙungiyar sanye da malafar kiwo da 'yar shara sun ce hakan ma zai samar da mafita har ga sulhun tare kiwo a fili a jihar Benue da Taraba. Usman shine shugaban ƙungiyar.
Saboda in akwai hukuma ita za ta tsara burtali da grazing reserve da komi, saboda abin da yake faruwa za ka gani burtali ya shekara 40 in ko 60 a rana ɗaya wani zai zo ya yanke burtalin na ya zo ya yi gonansa ko ya yi gidan gona. To in an kawo wannan wani ba Fulatani bara bai biyo wajen nan ba, ya san bara can burtali ne, ya sako shanunsa sai ya zo ya samu wannan abun ya shiga gonan ko ya shiga gidan gonan. Masu tsarin gidan gonan sai su fara hau shanu suna sara ko su ce su kashe yaro. To fest abun da yake kawo rigima a Najeriya kenan.
Ɗaya daga 'yan ƙungiyar Awwal Hassan ya ce ya shiga damuwar rashin bin burtali ya wuce ta jihar Benue.
Inda yaran mu za su je kiyo duk an noma labi ko ina gona ne rafi an kashe magangari. Mu ma 'yan Najeriya ne, shi ya sa muka kawo kukan mu, gwamnati ta taimaka mana.
Amina Musa jami'ar tsaron majalisar ce da ta karbi wasikar bukatar da mikawa ga masu tsara doka.
Zan kai office din su tunda yanzu ba sa majalisa. Da suna majalisa da Senator Bukola Saraki zai turo mutanen sa a zai addressin dinku. Amma tunda sun tashi daga majalisa zan kai wannan wasikan zuwa office din su.
Na shiga helkwatar uwar kungiyar Fulani Miyetti Allah, na samu sakatare Baba Ganzarma don jin ta bakin su.
Aikin karkashin minista yake duka abinda shi Malam Audu Obe yake faɗa a gidan radio, za a yi cattle colony, za a koya ba Fulatani wajen noman ciyawa, za a yi waye za a yi waye, duka surutun ya kare a za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ne. Mu ma nan ba da daɗewa ba kungiyar Miyetti Allah matsayin mu na iyaye ko kakanni na wayannan kungiyoyin na ƙasa, za mu fito mu yi zanga zanga na ƙasa gabaki ɗaya kan ire-iren irin wayannan al'amura.
Wannan ka iya zama zanga-zanga ta farko da na gani Fulani makiyaya sun yi a Abuja. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka ne kuma a gaida Nasiru. To idan an bi mu a shirinmu na hantsi za a ji cewa.
Ƙungiyar gangamin nuna goyin baya ga ƙasar Falastinu a ƙasar Ghana ta yi zanga-zanga yau a nan Accra. Zanga-zangar dai ta samu halartar tarin ƙungiyoyi ƙawayen nuna ƙyama ga mamayar Falastinu ɗauke da kwalaye masu rubutu irin na 'yan kishin ƙasa kamar haka: babu gaskiya, babu zama lafiya, Isra'ila ƙasar ta'addanci, mamaya babban laifi ne, da kuma Isra'ila ƙasa ce ta wariya.
To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken bayanin. Yanzu kan bari mu za ku ɗaga gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka ton ka hoyi ba, ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar iyali na lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri. Idan kuna tare da mu shirin domin iyali yana waiwaya maganin mantuwa, inda muke kawo muku waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar cikin wannan shekara ta 2017 da ke shuɗewa. Ga shirinmu na farko a wannan shekarar, za mu yaye kallabin shirin ne bana a jihar Niger, Najeriya, inda aka kama waɗansu makafi biyu suna luwaɗi da ƙananan yara.
Wannan lalata da ta samu waɗanga makafi, masu ido suka lalata su, mu kuma ba mu san lalatacci ba ne sai da muka zauna da su.
Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi tattaki zuwa ofishin hukuma, inda ya ci karo da yaran, ya kuma yi hira da su, mun kuma sa ya sunayensu domin kare su.
Ka sa abin da ya kawo
ka? Na sani.
Mene ne ya kawo ka?
Abin da saboda magogo yana luwaɗi da mu.
Magogo yana luwaɗi da ku? Kuna kake luwaɗi da ku?
Mu biyu.
To ya yake yana luwaɗi da ku?
Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani.
Yana ba ku kuɗi ne?
Eh. Yana ba mu kuɗi.
Nawa nawa yake ba ku?
ana ba mu wani lokacin naira 100 wani lokacin 150 wani lokacin naira 50
to amma ku ba ku san laifi bane
laifi ne gaskiya
to me yasa kuke zuwa wurin
yana kira mu ne shi yasa
yana tilasta muku da ƙarfi ne
a
to ya kai kuke yi ku
idan ya kira mu shike cewa zai ba mu kuɗi
kuma saboda kuɗi sai ku yadda
to mu dai haka dai ne saboda ka san yaranta
yanzu kana makaranta
eh
wata makaranta kake
gwamnati ne
ka gama ko aji ne kuke
just two eh
to yanzu gashi an kama wanda ya muku kuma kuma gashi kuna cikin wani yanayi na rashin tabbas game da lafiyar ka kai ne aka asibiti go to ya kake ji yanzu cikin
suka zo wani lokacin har da yare cikin na ciwo
cikin yana ciwo kamar murdawa ko ku
yana ciwo dia ko ji cikin raye da yake
yanzu me kake so a yi mishi bugu bugu
abinda hukuma suka zauta
ya dade yana yi da ku ko ku so daya ne ko so biyu
ni dai bere da sosai ba
so nawa yayi da kai
ni gaskiya ban iya kyauka ba
ya wuce so biyu kenan
eh
ya kai kaman wata biyar ko uku yana yi da kai
bai kai ba dai na gan
gaba dai nawa ya taba baka gaba dai 100 kaman so nawa ba
gaskiya to shi ma ban iya kyauka ba
to kai me kake yi da kudin ya baka
kai shi wa ake
kashewa kawai ka sai abin banga da wahi koko abinci kake
ina je wani zan sai abinci ban je sai in kashe shi
kai ka sa abin da ya kawo
na san saboda bagugu yana mana luwadi
yana muku luwadi ku kuke zuwa koko shi yake kira ku da karfi
shi yake kira mu
kuma sai ku yadda
yana ba mu kuɗi
kai nawa ya taba ba
yana ba ni dari yana ba na 50
so nawa ya taba baka 150
sai ba zan iya ɗaurawa ba
ya da ka dade kana zuwa yana yin luwadi da kai
mun dan dade
mun kai kaman wata nawa
sai ba zan iya ɗaura watan ba mu kai da wata biyu ba
amma to kai baka san laifi ba ne
na sani
to me yasa kake zuwa kuma
saboda yana ba mu kuɗi
saboda ka ba ku kuɗi ba a kula da kai a gidanku ba a baka abinci da sauran
ana ba ni
kai me kake yi da kuɗin da yake ba
ina da talan ina da ma sai in sha abinci
to yanzu kai ya kake jin jikinka kana jin wani abu na mace
a'a
ba ka jin ciwon ko miji kanka
Mustapha ya kuma yi hira da Alhaji Rabi Abdullahi sarkin makafin mina dangane da wannan lamari
an ce su biyu ne akwai wani mai suna Sadiku yanzu shi Sadiku yana ina yanzu
Sadiku yana hannun hukuma domin tuni makata da jami'an tsaronmu suka haɗu da na Lagos ya ma kama jamhuriyar Benin can sama boda ake kamo shi.
An dawo da shi nan mina?
Yana nan mina kuma na damƙa shi hannun hukuma.
To da aka zo da shi kun tambaye shi ya amsa laifin shi koko?
Dama da zuwa da shi muka ce me an ce wakaici ya karɓi laifin shi.
Kuma me ya gaya muku ya daɗe yana yi koko?
Ya nuna ya daɗe yana yi.
Me matsayinku akan wannan al'amari?
Eh to na mai tambaya wannan abu ka dade kana yace gaskiya a tunda ya makarantar boko waɗansu masu gani da sunansu taimake shi suka koya mai wannan lalatan shi kuma ya ci gaba da yi sannan kuma munan ya zo ne ba wai mazaunin nan bane kuma yana da ɗakunan haya biyu a nan gari guda fadukai wani wuri can daban don gudanar da wannan iskanci nashi shi ma Idris Bagobiri muna tare da shi nan kimanin shekara biyu daga baya dai na ga alamomi ne ba su yi man kyau sai na ce ban son zaman shi a nan tun ma ba mu san ko yana yi ko bai yi ba haka shi ma wancan Sadiku shi ma na kore shi bayan wata tara
me za ka ce ma jama'a game da wannan al'amari da ya faru a fadarka
dama shi dan adam ko kuma in ce maka Bahaushe jiran yake abu ya samu na sharri ga makahu to nan ne fa zai sheke aya ta tunda ya san in ya kalle mu ba mu ramawa amma wannan lalata da ta samu waɗanga makafi masu ido suka lalata su mu kun ba mu san lalatacci bane sai da muka zauna da su don haka a daina to zartan muna da ƴan uwa in sun yi tabara ko masallataye ko ana tsanarsu. Sannan Allah ba yayi alƙawalin wuta ɗaya bane ga makahu, yayi alƙawalin wuta ne ga mai laifi, saboda haka makahu kuma mutum ne kaman kowa.
Daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu, ana jifa kudu maganganu marasa daɗi.
Arai akwai waɗanda ma suka bar hita bara saboda wulakancin da aka yi musu.
Yanzu idan aka tambaye ka wani irin hukunci kake so a yi wa waɗannan makahi guda biyu da ke hannun hukuma yanzu?
To in dai ni za a biyewa a yadda suka bata mana suna da daraja a duniya, ni ai in na gansu suna yawo da baƙin ciki zan mutu. Hukuncin da ƙasa ta tanada, to shi ya kamata a yi musu kamin su cimma hukuncin Ubangiji.
To haka kuwa aka yi, domin kuwa an yanke ma wannan makaho hukuncin ɗaurin shekaru 6 a gidan yari, yayin da yaran 'yan shekaru 9 da kuma 12 da aka yi ma fayaɗen suke ci gaba da makaranta. To shirin ya yi tattaki zuwa gidan iyayen waɗannan yara domin ganin yadda hukumomi ke kula da su kamar yadda suka alkawalta. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran wanda za mu so mu saya sunansu domin kare yaran. Mahaifiyar, wadda ita ma makauniya ce, ta bayyana cewa yaron maraya ne wanda ya daina zuwa makaranta tunda wannan lamari ya bulla.
Yaro dai ina ta fama ya huwata uku da baisa da makaranta bai je ba.
Malam Nasiru Hamza, masanin halayyar ɗan adam da tarbiya, ya bayyana hanyar da tarbiyyar za ta iya zama da ma'ana ga yaro da ya samu kansa a irin wannan hali.
Tarbiya kamar kowane bangare, wato akwai sashi wanda yake na bayar da shawara ga ainihin yara ko bayar da shawara ga al'umma baki daya, kuma wanda yake mai aikata laifi. To ga abin da ya shafi wannan abu, na farko shine a san meye matsalan mutum. Idan aka san matsalan mutum, to sannan ka kamar aikin likita, sai ya san magani, ya san cuta, sannan ya san maganin da zai bada. To za a binciken yaran nan farko, shin daga ina ne suka samu matsalolin su har waɗannan tarbiyyar tasu ta tabarbare? Me alaƙarsu da uwarsu? Me alaƙarsu da ubansu? Me alaƙarsu da al'ummar da suke zaune a ciki? Me alaƙarsu da makarantar da suke? Da abubuwan da suka yi kama da haka, in aka yi wannan za a gane ga inda damuwar take. To sai a rakaza ma'ana a maida muhimmanci akan wannan bangare domin ba su shawarwarin hanyoyin da za su bi su gyara. To kaga abubuwan da ba a bukata su ne keɓance mutum. Kamar a ce a keɓance mutum, ana riƙa zuwa ana bashi wani kaman treatment, ma'ana kamar ana mashi huduba na musamman. Wannan ma zai sa ya fahimci cewa kamar ya aikata wani abu kenan. To amma idan aka bashi yana mu'amalar shi kamar yadda ya saba a cikin al'umma, yana zuwa makaranta kamar yadda ya saba, yana zaune a gidansu ana aiken shi kamar yadda ya saba, ta hanyar wannan bangare kuma ana kiran shi a lokaci ba wai wani nan daban da za a keɓe ba domin a yi mai nasiha, to kaga zai gane cewa ana ba shi shawara ne domin ya gyara halayen shi. To amma idan ya kasance an keɓe wani lokaci, waɗansu mutane da bai sani ba suna zuwa suna samun shi suna ba shi waɗansu shawarwari na musamman, to zai gane to akwai wani abin da ya gudana. To wannan abin zai yi tasiri a cikin rayuwar shi, ko ba yanzu ba bayan ya girma zai riƙa tuna ga wasu abubuwan da suka faru, kuma ga har lokacin da aka keɓe ana ba shi waɗansu shawarwari, duk na wannan abin zai zama takura a cikin zuciya.
Kuna iya samun wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara ta 2017 da shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali cikin wannan shekara, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya amma fa a takaice.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi wa sauran wakilan majalisar kashedi cewar za ta ɗauki ko kuma za ta rubuta sunaye yayin da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniyar ke gudanar da taron gaggawa a yau Alhamis don tattaunawa akan ƙudurin ƙin amincewa da matakin Amurka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Shugaban ƙasa zai kalli wannan ƙuri'ar da za a ƙada da idanun basira, kuma ya buƙaci in kawo masa labarin ƙasashe da suka bayyana adawarsu da wannan matakin.
To masu saurare, da takaitattun labaranmu ka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Baba Makeri da ya taya jin wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injininmu na wannan lokacin Mr. Patrick Daya, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.